الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da arzikin halara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin manhajus salikin wa tawdihul fiqh fid din littafi wal lafar al-sheikh al-allama abdurrahman ibn nasir al-sa'idi alayhi rahmatullah karatun da muke gabatarwa mako mako a wannan masallaci na tunawa da malam abubakar mahmud gumi da yake kansa da rahama masallacin da yake nan a unguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar katabun jihar bauchi najeriya yau muna goma sha mun shiga ashirin daidai ga watan zulkaada alif da 447 hijiriya wanda kuma yake daidai da 8 ga watan mayu watan 5 shekara ta 2026 miladiya muna karatu cikin kitabul jinayat za mu tashi kan gabar da malam yace wa yuqadu kullu udwin bi mithlihi idza amkana biduni ta'addin li qawlihi ta'ala wa katabna 'alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi ila akhir al-aya muna karatu a cikin kitabul jinayat karatun da ya gabata mun tike ne akan mas'alar sharuɗan istifa'il qisas sharuɗan zartar da kisasi idan hukuncin kisa na ganganci ya tabbata an yanke hukuncin kisasi to gabanin a zartar da kisasin sai an dubi waɗansu conditions sai an dubi waɗansu halaye da sharuɗa idan sun cika sai a zartar su idan ba su cika ba to sai a dakata ya koma wani hukunci na daban kamar diya kamar yadda ya gabata a cikin karatu to sai dai karatun da ya gabata na sharuɗan zartar da kisasi ana magana ne akan zartar da kisasi da ya danganci kisa yanzu kuma karatun mu ne yau yana magana ne akan zartar da kisasi da ya shafi rauni zub da jinin da bai kai kisa ba shine al-qisasu fil aqrafi kisasi a cikin wato lahani wa gabbai ko kuma al-qisasu fi ma duna an-nafs kisasi cikin zubda jinin da bai kai daukar rai ba to kamar yadda aka shar'anta ramuku a cikin kisan kai aka shar'anta ramuku a cikin ta'addancin da bai kai kisan kai ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yace cikin suratul maida aya ta 45 وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص الله مدوكين سركي يتي من وجبتا مسو اسو يهوداوا cikin littafin at-taura ان النفس بالنفس cewa duk lai idan aka dauki rai ba bisa hakki ba to za a fanshe ta da rai kina kisasi wal aina bil aini hakan nan ido da aka kwakule shi ko aka tsiyayar da shi ba da hakki ba, to shi ma za a biya da ido. Wal amfa bil amfi, aka hanci wanda aka malkwade shi ko aka tumbuke shi ba da hakki ba, za a biya da hanci. Wal uzuna bil uzuni, kunnan da aka yanke shi ko aka cizge shi ba da hakki ba, shi ma za a biya da kunne. Wassinna bis sinni, aka haƙori da aka hamɓare shi, haƙorin da aka ɓantare shi ba da hakki ba, za a biya shi da haƙori irinsa. Wal juruha, aka sauran raunuka, ya fasa masa kai, ya yanka masa cinya, ya yanke masa hannu, ya yanke masa ƙafa, sauran raunuka, qisas, su ma an shar'anta za a rama irin abin da ya aikata na laifi, za a biya ta hanyar shi ma a yi masa irin raunin da ya yi wa ɗan uwansa. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratun lahu, wannan shari'a ce ta at-taura, ta zo cikin alqur'ani mai girma, kuma ta yi daidai da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna karanta ta a matsayin shari'ar mu ne, labari ce a shari'ar at-taura, amma hukunci ce a shari'ar alqur'ani mai girma. Don haka hujja ce a cikin wannan shari'a tamu cewa dukkan wanda ya yi ta'adin rai ba da hakki ba, ko wata gaba kamar yadda alqur'ani ya lissafa, ko wani rauni, inda ya tabbata da ganganci ne, to maganar da ake tace maganar ramuko. Amma idan kuskure ne, to maganar biya ake. A gane bambanci. Idan ganganci ne, to maganar ramuko ake, sai dai idan an yi afuwa. Amma idan kuskure ne, to magana ake ta biya. Za a biya da diya da muka yi lissafin wata daga ciki, muka karanta samfuli a karatun da ya gabata. Ko kuma idan gangancin ne aka yafe, aka koma maganar diya. Amma dai karon farko hukuncin ta'addancin ganganci ramuko. Karon farko hukuncin ta'addancin kuskure diya, shine addu'a. Kakan kaji ana maganar kisafi, to ana maganar amdu udwan, ana maganar ganganci ne na keta, to sai a je maganar kisafi. To wannan aya da abinda aka samu na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan babi, suna magana ne dangane da daukar fansa na abin da ya shafi ta'addanci da bai kai daukar rai ba, wato na gabbai da kuma rauni. Kamar yadda ya zo cikin Sahihul Bukhari, cikin hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, dangane da wata baiwar Allah babanansa Rubai'a bintu Nadhr, wato ƴar uwar mahaifinsa Malik ibn Nadhr, ta je ta yi aika na barna, ta je ta yi rauni a wata mata, ta karya mata, ta cire mata haƙori. Aka zo shari'a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, ya ce to ai hukuncin Allah shine ita ma a je a cire mata haƙorinta. Kuma na gaba a je ita ma Rubai'a a je a cire mata haƙorinta na gaba. Anas ɗan Malik yace, ya ma'aikin Allah, ba za a cire haƙorin gwaggo ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, Anas, za a cire haƙorin gwaggonka. Littafin Allah shine qisas, kitabullahi qisas, an tafi da ita za a cire, sai masu haƙori suka ce sun yafe. Anas yace, ya ma'aikin Allah, da ma na ce ba za a cire, suka ce sun yafe. Ma'ana dai asalin hukunci idan ta'adi na ganganci ne shine qisas, ma'ana harama. To karkashin wannan sai malam ya ambaci sharuɗa guda biyu, duk da cewa sharuɗan sun kai uku, amma malam ya ambaci guda biyu ne. Daga cikin sharuɗan malam ya ce, wa yuqalu kullu udwin bi mithlihi, kowace gaba za a ɗauki fansa ne da irinta. Kowace gaba za a ɗauki fansa ne da irinta, kamar yadda Al-Qur'ani ya ce, al'ayna bil'ayni wal'anfa bil'anfi wal'uduna bil'udunin. Haka idan mutum ido ya kwakule, to ido za a kwakule masa. Kar a zo wajen ramuko a ce shi kuma kunne za a cire masa. A'a, irin gabar da ya lahanta, to irinta za a lahanta masa. Shine wa yuqalu kullu udwin bi mithlihi, kowace gaba za a yi fansarta ne da irinta. Haka kisasi, idan an rasa irinta kwata-kwata, to sai dai a koma maganar diya, amma ba a ɗauki wata ba. Idan makaho ya tsiyayar da idon wani, shi ko makaho ne already, kaga bashi, to sai a koma maganar diya, ba za a ce to a ciri kunne ba, ko a kwantari haƙori, sai a koma maganar diya. Ƙa'idar ƙisasi shi ne kowace gaba a cire irinta. Magana ake ta adalci, ba za a taɓa samun wannan adalcin ba idan an bambance gaba, kamar yadda ya gabata da aka shar'anta ba a kashe musulmi idan ya kashe kafiri, saboda ba za a samu adalci. Musulmi ya kashe kafiri, kuma sai a zo a kashe shi, yana musulmi, musulunci yana sama da kafirci, yana yi wa Allah sujada, yana yi wa Allah azumi, ya tsaya da tauhidi, wancan kuma baya sallah baya azumi ga shirka, ya za su zama ɗaya? Rayuwarsu ba iri ɗaya bace ba, don haka ba zai yiwu wajen ɗaukar rai su zama iri ɗaya ba, su zama bai ɗaya ba, zai yiwu ba. To shi kisasi adalci ne tsantsa, to ana so ya zama a samu daidaito, a samu kafa'a ko kuma tamasul. Shi yasa aka ce ba a kashe ɗa idan ya kashe bawa, saboda bawa kadara ne, bawa da ake kaɗa masa ƙararrawa a biya kuɗi a karɓe shi, ɗa kuma ba a sayar da shi, ba a cinikin ɗa, ba shi da ƙima. Ma'anar ba shi da ƙima shi ne babu wani kuɗi da za a ce shi ne kuɗin sayan mutum ɗa, babu shi. To tunda ko haka ne, shi kuma bawa yadda za a kama kaya a kai kasuwa a sayar, haka za a kama shi a kai kasuwa a sayar, to yana da ƙima. To rayuwarsu ba iri ɗaya bace, darajarsu ba iri ɗaya bace ba. To shi kuma kisasi dole lazuminsa ne adalci. To shi yasa idan gaba ya zama ta bambanta, to sai dai a koma diya, amma ba za a ɗauki wata gaba madadin wata gaba ba. Malam ya ce, idza amkana biduni ta'addin, idan har zai yiwu a ɗauki fansar ba tare da an wuce gona da iri ba, ce sharɗi na biyu. Kaga sharɗi na farko ya zama iri ɗaya, sharɗi na biyu ya zama za a iya ɗaukan fansar ba tare da an wuce gona da iri ba. Ya gabata wannan a sharuɗan kisasi na kisa. Har muka buga misali da mace mai ciki a wajen kisa, ba zai yiwu a yi kisasi a kan mace ba alhalin tana da ciki, saboda ɗan cikinta zai mutu da mutuwarta, shi kuma bai ji ba bai gani ba. Don haka zai zama kenan maimakon ɗaukar rai guda ɗaya zai zama ɗaukar rai biyu, kuma na biyun bai san ma me ake ciki ba. To sharaɗi ne na ɗaukar fansa, kar ya zarce, kar ya wuce. Shi yasa a ɗaukar fansa na gaɓɓai ko rauni ana la'akari da wannan ainu. Shi yasa malamai suka ware abinda ake iya daukar fansa akan sa da abinda ba iya daukar fansa akan sa. Abinda ake iya daukar fansa akan sa. Kamar wanda Allah ya lissafa a Al-Qur'ani, ido, hanci, kunne, haƙori, wannan ana iya daukar fansa a cire, a yanke, a tsiyayar, a kwakulin shi ma. Amma akwai abin da ba a iya daukar fansa a kansa. Saboda daukar fansa ba lallai ya zo daidai wa daidawa. Yanzu idan hannu ne, ya yanke masa hannu. Idan ya yanke masa kan gaba ne wuyan hannu, za a iya cire kan gaba. Amma idan gatari ya samu ko arda ko bindiga, ya fasa masa tsuntsiyar hannu, tas ya fasa, ya ragargaza kashin. Aka je aka yanke. To kisasi shi ne, shi ma a zo da bindiga ko a zo da arda ko da gatari, shi ma a bashi a daka. To ta iya yiwuwa wajen dakan nan, a je a daki wurin da ba nan ya daka ba, ko kuma a je a fasa fiye da yadda shi ya fasa. Ko kuma wajen fasawan bai fasu yadda shi ya fasa ba. A ce za a maimaita a ƙara kuma abin ya sake zama ya wuce kisas. To shi yasa raunuka waɗanda ba za a iya sawwara ramukan ya zo daidai wa daidawa, to wannan ba mu kisasi a cikin su sai a koma maganar diya. Malam Ibn Qudama al-Maqdisi عليه رحمة الله أشكل لتاتن سألنهني كركشن وانا مسألة يناتيوى الخامس إمكان استيفاء هو إمكان الاستيفاء من غير حيف شرط لنبير أوجان سشي يسي يوور توكر فانسر باتارد وشكونا ده إليبا وهو يتي شيني كمر أن يكون القفء من مفصل يزم ونن ينكي و دا أكي دا كان قبال فإن كان من غير مفصل أما إدن ونن تأدنت با أكان قبال فلا قصاص فيه تباب جيا أتشن ونن من موضع القفء بغير خلاف نعلمه وتباب الساباني باب الساباني كان شوى بازا دوكي فانسا أقولن دأكا ينكي وإن دي با كان قبابتي يتي بغير خلاف نعلمه ومسنون الساباني أكونا مجمع دمان شوى إن دي با كان قبابتي با وبازا دوكي فانسا با هو يي أمفاني دأبن دإن دشيدا أي أمفاني ba lalle a samu yadda ake so ba. Kamar a ce hannun ya sa a wuta, hannun ya sa a wuta sai wuyan hannu sai wato tafin hannun sai ya rufe. To yanzu babu tabbacin idan an sa hannun ɗayan a wuta abin da zai iya haka. To irin yanayin rauni idan har mahukunta suka gano cewa ba za a samu exactly abinda shi wancan yayi ba, to sai a hakura da maganar diya, a maganar isafi, a koma da isafi na diya. Shine abinda malam yace idza amkana biduni ta'addi, idan har isafin zai yiwu ba tare da wato an wuce guna da iri ba. To sai sharadi na uku wanda malam bai ce komai a kansa ba, amma kuma zai fito a cikin biyun da ya ambata musamman na farko da yake wa yuqadu kullu udhwin bimithlihi, zai fito a ciki a dunkule, amma wanda ya fito fili domin a ganshi kwalo-kwalo shine daidaituwar gaban wajen lafiya da kamala. الاستواء في الصحة والكمال su daidaita wajen lafiya da cika. Abinda wannan sharadin yake nufi shine duk wanda ya je lahani a gabar wani wacce take dama mai lahani ce, to ba za a yi kisasi da tasa mara lahani ba. Yaje ya cire hannun shanyayye, hannun dama a shanyayye shi baya aiki, sai kawai ya sare masa shi, shi kuma nasa hannun lahiya lahiya, to ba za a cire nasa lafiyayye ba. Ko yaje ya cire idan makaho, ba za a cire nasa mai gani ba. To kamar haka ne. Sannan haka ya zama iri ɗaya suke a kamala, iri ɗaya suke a kamala, ta yanda inda a ce zai je ya cire ido ɗaya na wani, shi kuma idonsa ɗaya, shi dama da ido ɗaya yake gani, amma hatsabibi ne, sai ya je ya cire idon wani. Idan aka doke sati, ta ga wancan wadda aka masa ta'addanci aka cire masa ido, bai daina gani dalilin an cire masa ido ba. Amma za a yi kisasi wanda shi aka cire masa ɗayan ya zama makaho. Yanzu kisasi ya mai da shi makaho, shi kuma wancan raunin bai bar da shi makaho ba. To idan aka gano cewa ɗaukar hukuncin ko da gaban iri ɗaya ne, amma ba daidai suke ba a kamala, to ba za a zartar da kisasi ba, sai a koma maganar diya. Wannan duk yana daga cikin abin da wajibi ne mahukunta su mai da hankali a kansa, su yi la'akari da shi gabanin a ce sun ainihin wato zartar da hukunci. Shi yasa idan an je wa alƙali da irin wannan, mutum ya yi irin wannan laifi, to dole akwai buƙatar alƙali ya ga shi, ya ga wanda aka yi wa laifi, ya ga irin raunin, ya ga irin yanayin, ya ga irin gabar, ya yi tambaya akan gabar yadda take kafin lahanin ya same ta. Domin me? Domin wannan abin da muke karantawa. Shi yasa ba za ka zama mai yin hukunci ba sai kana da ilmami da ilimin fiqhu. Sai kana da ilmami da ilimin fiqhu, domin wani abin da zai zo gabanka dole sai ka yi kyakkyawan bincike da ya dace da ilimin babin gabanin ka je ka iya yin hukunci a kansa. Sannan haka idan alƙali ya gane cewa wannan laifin zai iya kaiwa zuwa ga kisasi, to kaddara a ce shi mai laifin bai taɓa halartar kotu ba, ya ɗau lauya, to dole alƙali zai buƙaci ganinsa ya ga shi ɗin yana da irin wannan gabar ne ta haƙiƙa lafiyayya, irin wacce daidai take da wacce ya cire domin a yi kisasi. Duk da cewa dokoki irin namu na ƙasa dama ba su lamunci shari'a irin wannan a yi ta mai laifi baya gaban kotu ba, doka ba ta yadda da wannan ba. In baya gaban kotu saboda wani uzuri ko rashin lafiya ko tafiya ko kaza, sai dai an ɗaga magana sai yana gaban kotu. To wannan su waɗannan su ne sharuɗa da za a yi la'akari da su gabanin azartar da kisasi wanda ya shafi gabbai. Allahu ta'ala a'lam. Malam yace wadiyatul mar'ati 'ala an-nisfi min diyati az-zakari illa fi ma duna thuluthi diyati fa huma sawa. Malam yace diyar mace 'ala an-nisfi min diyati az-zakari, akan rabi ne na diyar da namiji, diyar mace rabin diyar namiji ce, illa fi ma duna thuluthi diya, sai dai cikin ƙasa da ɗaya bisa ukun diya, fahuma sawa, to a cikin nan kan daidai wa daida suke. Mun sani cewa kusan ƙa'ida ce mutarida a shari'ar musulunci namiji yana rubanya mace, mace tana matsayin rabin namiji, to haka da yawa daga cikin hukunce-hukunce a mace takan zama hukuncinta rabin hukuncin namiji. To daga cikin hukuncen da aka yi munasafa, wato aka raba biyu, mace take da rabi na hukunci, akwai hukunci na diya. Idan aka kashe mace da kuskure, to diyar ta rabin diyar namiji. Namiji raƙumi 100 ne diyarsa, don haka mace raƙumi 50 ne diyarta. Hakan nan in rauni ne, cikin dukkan raunin da ya kai 1/3 na diya, raunin da zai ci raƙumi nawa na diya? 20 da wani abu, 30 ko? Na? 1/3 raƙumi 30 da wani abu. To wannan, a irin wannan abin da bai kai wannan ba, to tana daidai da namiji. Da haka abin da muka karanta a baya na diya, diyar yatsa raƙumi 10, diyar haƙori raƙumi 5, diyar abinan rauni munakkila ce raƙumi 15, diyar kaza raƙumi 10, diyar kaza raƙumi 20-25. Matuƙar bai kai 1/3 ba, kamar raunin ma'amuma, raunin ja'ifa, ma'amuma raunin da ya kai ga uwar ƙwargo, ko raunin da Yahuda ya isa ciki, ya iso kayan ciki, to wannan sulusun diya ya kai 1/3 diya. Tunda ya kai 1/3 diya, to mace za a biya rabin diya ne. Amma abin da yake ƙasa da haka, to za a biya daidai da namiji. Haka idan an cire wa mace yatsa raƙumi 10, in an cire wa namiji yatsa raƙumi 10, iri ɗaya. Idan an cire wa mace haƙori raƙumi 5, idan an cire wa namiji haƙori raƙumi 5. Amma idan an ƙwaƙule wa mace ido, an tsayar mata ido da kuskure, ana maganar diya ne ko? Da kuskure ko da gangancin da aka koma maganar diya, to za a biya rabi ne. Tunda ido guda biyu suna matsayin mutum guda ne, kowane ido raƙumi 50 ne, ido biyu raƙuma 100 ne. Za ka ita idan aka ƙwaƙule idonta ko aka tsayar da shi da kuskure, to maimakon raƙumi 50, to za a biya raƙumi 25. Idan biyun ne, maimakon raƙumi 100 za a biya raƙumi 50 ne. Haka idan ranta aka ɗauka, za a biya raƙumi 50 ne, ba raƙumi 100 ba. Ba zai muku nisa ba a hikimar da ta sa aka bambanta namiji da mace, rayuwarsu ba iri ɗaya ba ce ba. Irin wato makamai da kuma damammaki da maza suke tarewa a rayuwa, ba irin wanda mace take tarewa ba ce ba. Ba irin wanda mace take tarewa ba ce ba. Maza su ne masu jihadi. In za a tafi jihadi, za a tafi yaƙi, su ne masu tafiya yaƙi. Jihadin da'awar ma su ne masu yi. Sannan maza su ne masu shugabanci, mata ba sa shugabanci. Shugabanci kuma shi ne ƙashin bayan zamantakewa da zaman lafiya. Daga maza su ne suke shugaban ƙasa, su suke gwamna, su suke ciyaman, su suke sarauta, tun daga babban sarauta har ƙarama. Maza ne suke, su suke alƙalanci, su suke alwalancin aure, su suke limanci a masallaci, su suke ladanci a masallaci, su suke siyasa. Ya sosai, maza su suke siyasa. Haka wannan duk hidimar maza ce. So rayuwar gaba ɗaya gudanuwarta da harrakawarta yana karkashin maza ne. To rayuwarsu ba iri ɗaya bane. Ita kuma tana gida tana zaune, za ta wanke goma ta tsoma biyar. Za a je a nemo a kawo mata. Na? Meyiwa ta girka, meyiwa a girka mata. Ko ba ka ya danganta da gidan da ta samu kanta. Wani gidan in ta samu kanta, girkin ma ba za ta yi ba. Kuma ba abin da za ta juya. Kuma haihuwar ma ba za ta yi ba. A ya danganta da ta samu kanta. To sai ma akwai gidan da haihuwar ma lissafa ta ake. In ta yi bi ta gama. Ba za ta yi girki ba za ta ƙara haihuwa ba. To kaga bata da wata ma'ana. To kaga in dai irin wannan ita ce rayuwa, to bata canza komai a cikin al'umma ba. To ce sa rayuwar numfashin ba iri ɗaya bane. Sai ku yi haƙuri, zalika fadlullahi yutihi man yasha'u wallahu dhul fadli azim. Falalar Allah ne yana ba wanda ya ga dama, Allah ma abincin falala mai girma. Amma saboda cikar adalci irin na Allah maɗaukakin sarki, bai bambanta aljannar mace da aljannar namiji ba. Gashi nan a rayuwa mun fi ku shan wahala, mun fi ku faɗi tashi, mun fi ku cin kwakwa a rayuwa. Ibadar ma ta mu ta fi ta ku wahala. Duk wata za a yi miki ragi, ko ba ka ragin kwana shida ko kwana bakwai. Sannan mu dole sai ka je masallaci. Muddin ka ji kiran sallah ka ki zuwa masallaci, kai ba mutumin kirki ba. Ba za a lissafa ka cikin mutanen kirki ba. Ba za a baka alƙalanci ba. Ba za a baka shugabanci ba. Kana dingiran sallah ma ka ki zuwa masallaci da gangan, saboda kai isasshen kanka ne. To baka cikin maza masu daraja. Duk namijin ƙwarai yana masallaci. Amma mace tana gida. A gida za ta yi sallarta. Ta haka addininsu ba irin addinin maza ba, wahalarsu ba irin wahalar maza ba, amma kuma aljanna irin ta maza. Wannan yana daga cikin wato alheri irin na Allah subhanahu wa ta'ala. To kar mata su ji a rayuwar duniya maza wato sun ninka su, su ɗauka cewa su an zalunce su. A gado an ce a baki rabi, a jiya an ce a bada rabi, a kaza an ce rabi, a kaza an ce rabi, ki ɗauka cewa ke an rena miki ƙura ne. Don haka wasu suke gani. Waɗanda aka hure musu kunne aka ce suna da ƴanci. Kusan akwai waɗanda aka hure musu kunne suka yarda wai suna da ƴanci. Haka kawai sai waɗansu su haɗa ƙungiya, wai su ƴan ƙungiyar fafutukar ƴancin ɗan adam. Kuma su ma bayi ne. Don haka wai suna bibiyar wai haƙƙi da ƴancin ɗan adam. Waɗansu sai aka cusa musu wannan a zukatansu, kuma suka yarda suka gamsu, suka yarda cewa su masu ƴanci. Aka ɗora su akan keken ɓera. To suna nan suna ta rayuwa a cikin ƴanci na hallaka. Don haka sai suna ganin an ciyar da su baya. Ba su san cewa musulunci ne ya musu sutura, ya musu gata, ya musu riga, ya musu zani. Ya suturta su ba. Musulunci shi ne ya alkanta mace, ya mutunta ta, ya daraja ta. Ba wanda ya mata zaɓin rayuwa, ba wata rayuwa ko al'ada ko society ko wani tsari da yawan mace kyakkyawan tsari na rayuwa kamar addinin musulunci. Kuma dama babu abin da ya kai tsarin da ya kai na musulunci. To ko mata sun gane ko ba su gane ba, ba za su fahimta ba sai ranar da wato nadama ba za ta yi amfani ba. Malam Ibn al-Munzir alayhi rahmatullah a cikin littafinsa al-Ijma' yace ajma'u ala anna diyatal mar'ati nisfu diyatir rajuli. Sun yi ijma'i, yana nufin malamai ba jahilai ba, yana nufin malamai. Sun yi ijma'i ala anna diyatal mar'ati, akan cewa diyar ya mace nisfu diyatir rajuli, rabin diyar namiji. Wannan ijma'i, ba wani mai runto a cikin malaman musulunci cewa bai yadda ba, haka aka samu, haka aka gada. So mahukunta su san da wannan. Ko a gidanka ma ai baiwa amfanin namiji ya fi na mace ko? To su ne masu zuwa gona su yi noma, su ne masu gyaran danga, su ne masu ɗebo ruwa, su ne masu kaza, su ne masu kaza. Mu dai musamman al'adar mu ta wata Fulani, maza su ne shawuyan gida. Amma wasu al'adar za ka sha mamaki ka ga mata yadda suke yawwa, suke wahala. To amma kuma dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara cewa ita wannan rayuwar yadda mutum ya samu kansa, a nan za a gina masa ɗabi'a. Kullu mauludin yuladu ala alfitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kowanne ana haifarsa akan fitra, ɗabi'a da Allah yake halittar mutum a kai iri ɗaya ce. Amma in mutum ya faɗo cikin Yahudawa, sai a canza masa ɗabi'a irin ta Yahudawa. In ya faɗo cikin Kiristoci, a canza masa ɗabi'a irin ta Kiristoci. In ya faɗo cikin Majusawa, haka. To kana da akwai yadda za ka ga mace tana ɗan garuwa. Mu a wajen ma ce ɗan garuwa da itace akan kafada, da ruwa ranga-ranga ana tafiya, da ƙyar ana kaiwa. To a wajen sauraron mata ne suke wannan aikin. Maza suna gindin bushiya suna ludo. Allah ya kawo. Amma kuma ‘yan barike sun ce waɗancan sun fi biyayya. Haka ‘yan barike suke cewa, ni dai ban sani ba. Amma ‘yan barike suna cewa waɗancan sun fi biyayya. A tsuguna a gaida miji, a bashi a tsugune, a karɓa a tsugune, a tuba, a bashi haƙuri cikin ƙanƙanin laifi. Ya ba da kaɗan ana godiya, ya bayar da yawa a fashe da kuka. A tuna masa alherin da ya yi jiya da na shekarar jiya, a karɓi danginsa hannu bibbiyu, iyayensa hannu bibbiyu, kamar za a lashi ƙafarsa. Suka ce sai ‘yan garuwa. Amma ishashiya ita ba uwarka ba, ka ƙare mata wahala da ɗawainiya. Ka rufa mata asiri gaba da baya, ka nema a cikin wahala, ka bi dare, ka bi yini, ka ƙare wahalarka. Iyayenka da suka haife ka ba su more ka irin ta ba. Kai kanka ta fi ka jin daɗin abin da kake da shi. Ƙwarai da gaske, ba ginin gida akwai wahala ba? Kai da ita waye kuma more gidan? Wallahi ta fi ka more gidan. Tana ciki koyaushe, in fulawoyi ne ta fi ka gani, in talabijin ne ta fi ka gani, in AC ne ta fi ka ji, in fanka ne ta fi ka sha, in kujeru ne ta fi ka ɗallewa, ta fi ka matsa remote, ko ba su ba, komai na gida. Da haka ka ƙare wahalarka, amma wulaƙancin jiya daban na yau daban. Kai baka tsira ba, iyayenka ba su tsira ba, balle ‘yan uwanka. Kai sashi baka ga kafar kowa cikin uka a gidanka ba. Kuma wani lokacin za ka gane cewa baƙin halin matarka ne, amma ba yadda ka iya. Ta fi ƙarfinka. Ka ji wata masifa kuma. Wa hadha aidan min al-bala. Kai. Allah ka samu cika da imani. Amin. Yasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin halayensu, sai ka ɗauka cewa da irin waɗannan yake. Ka ƙare wahala ka ce ma ra'aitu minka khairan qat. Yo me ka taɓa mu? Ta ce ma gijiya kuna. Kuma an je gijin fa ba haka ba. Ba haka ba. Gijiya ai ni ma ina da gidan uba. Ka gani? Allah ka sa mu cika da imani. Shi yasa wani da ya ji tsoro ya ce Allah ka ba mu sa'ar mata. Maza ko da ƙaniya ma shirya. Wato zai iya fito na fito da namiji, amma mace sai addu'a. Mace sai addu'a. wani mai hikima kuma yace duniya dai yace duniya juyi juyi yace ka duba yadda kyankyaso yake gudun bera bera yake gudun canwa canwa take tsoron kare kare yake tsoron namiji namiji yake tsoron mace mace kuma tana gudun kyankyaso wahala dai kitabul hudud sabon littafi yace hukunce hukuncen haddoji al hudud jam'i ne na al hadd wato haddi abinda ake nufi da haddi kuma al man'u wal hajz a larabci wato dukkan abinda zai zama iyaka abinda zai hana ko ya tsare sake cewa al-hadd wa tilka hududullah waɗannan sune gate iyakoki na Allah madaukakin sarki wanda Allah yayi katanga yayi muku iyaka da su duk wanda ya ketara to ya shiga cikin haƙƙin Allah madaukakin sarki malaman fiqh suka ce abinda ake nufi da haddi suka ce huwa uqubatun muqaddaratun shar'an ala dhanbin liman alwuqu'i fihi aw fi mithlihi haddi wata uquba ce muqaddaratan shar'an uquba ce muqaddaratun shar'an wadda shari'a ta iyakance ta uquba ce horo ne wadda shari'a ta iyakance shi domin hana sake fadawa cikin sa ko cikin irin sa kisa aka ce haddi horo ne wadda shari'a ta kayyade shi in bulala ne shari'a ta kayyade bulala kaza idan zubda jini ne shari'a ta kayyade ga iya yanayin zubda jini har zuwa me har zuwa kisa kowanne shari'a ta iyakance laifi kaza ga iya yanda horon yake yadda shari'a ta hukunta horon ba a ragewa ba a karawa kisa aka ce muqaddaratun shar'an a shar'ance an riga da an yi wa horon wato an masa iyaka an yi wa horon wato adadi to ijtihadi baya shiga cikin sa kun ga sabanin ta'ziri in an ce ta'ziri wato horo ne na ijtihadi na gargadi shi horo na gargadi da ake ce masa ta'ziri shine horon da shi mai haƙƙin horon kamar alƙali yake da dama yalwatacciya na yadda zai dubi irin laifin ya auna shi da irin ilimin da Allah madaukakin sarki ya masa da zakaranci ya ga wani irin horo zai yi domin ya yi tasiri akan irin wannan laifin saboda shi laifin shari'a bata iyakance masa horo ba ta dai hana ta haramta ta sanya shi a matsayin laifi amma kuma bata sanya masa horo ba to yanzu kai mai hukunci sai ka ƙirƙiri horo a wajenka da ijtihadinka wannan shi ake cewa ta'ziri to in dai ta'ziri ne to ijtihadinka shine zai masa iyaka sai ka nisanci raki ka nisanci zalunci idan raki ya shigo ciki to ta'zirin ba zai yi daidai da laifin ba zai yi ƙasa da laifin ba zai yi amfani ba idan zalunci ya shigo ciki ta'zirin zai haura laifin don haka sai ta'addi ya shigo to dole yana bukatar ne yana bukatar ijtihadi yana bukatar kwarewa kuma wajen yin ijtihadi don haka uquba ce wanda shari'a ta iyakance mata iyakance ta saboda hana fadawa cikin laifi ga wanda shi aka yi uqubar ko ga waninsa shi yasa za mu zo mu karanta da ku Allah madaukakin sarki ya shar'anta idan za a yi ukuba ta haddi a yi gayya wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minina. Allah yace a samu wasu gugun jama'a daga cikin mu'minai su sheda tsayar da wannan haddi su gani a ka'idarsu domin ya zama izina a gare shi, sannan gani gawa ne ya ishuwa ne tsoron Allah. Bawashi ce dan gemun ɗan uwanka ya kama da wuta kai sai ka yayyafa wa naka ruwa. To shi sa ake so a gani ba a ɓoye haddi kamar yadda ba a ɓoye kisasi, ba a ɓoyewa. Kuskure ne irin waɗannan hukunce-hukuncen na kisasi da haddi wai a dinga jin shayi ana ɓoyewa, sai dai wai kawai a dinga raɗe-raɗe ana jita-jita, ko a ji ba labarin mutum a zo ana ta tunanin yaya aka yi a bar mahukunta a cikin wani irin duhun kai. Domin yana faruwa kana mahukunci ko kana alkali sai a zo maka da maganar rabon gado, amma kuma babu tabbacin mutuwar wanda aka zo neman gadon nasa, shi dai an rasa shi shekara da shekaru, amma dai ana rurrufe wasu abubuwa ka iya ganowa an kama shi ne cikin yan fashi ko cikin barayi ko cikin kaza ko cikin kaza. Don haka ana kyautata zaton an kashe shi tun lokacin da aka kama shi, don haka ba labarinsa ba ɗuriyarsa. Sai a zo maganar neman gadonsa amma babu tabbacin mutuwarsa. To irin wannan duk wani mai laifi ɓarawo ne an kama shi za a kashe shi, ɗan fashi ne an kama shi za a kashe shi, wane ne za a kashe shi, duk irin wannan ɗan ta'adda ɗan bindiga ɗan ne kawai a jera su a kashe su, duniya tana kallo. Shi kenan shi ne ma'anar walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqu. Amma in za a dinga rufawa ana ɓoyewa ana tsoron wannan ƴan ƙungiyar ƴancin ɗan adam ana tsoron kaza kaza, to ai za a dinga hukuncin kuma ba shi da wani amfani, ba zai yi maganin komai ba. To shi yasa haddi ana yin sa ne a bainar jama'a domin ya yi amfani ya yi tashiri. Malam ya ce la hadda illa ala mukallafin alimin multazimin bitahrim, babu haddi illa ala mukallafin, sai akan mukallafi. In an ce mukallafi shi ne baligi mai hankali, kuma a wannan babin na haddi zai ƙara hajja faɗakakke wanda ba wa domin a wasu hukunce-hukuncen na shari'a idan an ce mukallafi kadai ana buƙatar balaga ne da hankali, amma a wasu hukunce-hukuncen abu uku ake buƙata: balaga, hankali, wayo. Akwai hukunce-hukuncen da ko da balaga da hankali idan mutum yana da wauta to waɗannan hukunce-hukuncen ba za su shafe shi ba, don haka ba za a yi haddi wa mutum ba sai in an tabbatar da cewa baligi ne. Yaro ƙarami idan ya yi sata ana mata haddi, idan ya yi satar da ta kai haddi ba za a yi mata haddi ba, domin shi yaro ƙarami gangancinsa kamar kuskurensa ne, kamar kuskure. Haka in ya je ya yi zina ba za a yi mata haddi ba. Mahaukaci idan ya yi sata babu haddi, mahaukaci idan ya yi zina babu haddi. Ku bambanta a karatu, ba babu laifi ba fa, babu haddi. Muna maganar haddi ba muna maganar laifi ba ne. To hakan nan wawa dolo taɓaɓɓe idan ya je ya yi sata ko ya je ya yi zina aka tabbatar da cewa ba gida ne, to babu haddi a kansa. Saboda haddi za mu zo mu karanta haƙƙin Allah ne, haƙƙin Allah kuma an gina shi akan musamaha. To shi yasa haddi shubha ba ta shiga cikin sa. Da dai aka samu wani abin da zai zama kariya wa mutum, to ba za a tsayar masa da haddi ba. To ya zama mukallafi, baligi mai hankali kuma mai wayo ba sahuhu ba. Alimin multazimin bitahrir. Sannan masani, masanin laifin. Ya san laifin, sannan kuma ya rungumi haramcin. Ya san laifi ne, ya rungumi haramcin. Ba wanda bai ma sani ba. Musulunta ya yi, su kuma al'adarsu, yadda suke rayuwa, rayuwar banza suke ta tumakanci. Rayuwa irin ta karnuka, barbara babu doka babu iyaka. Haka suke rayuwarsu. To wannan ba za a yi masa haddi ba saboda jahilci. Sannan in ya sani ma da multazimin bitahari, ya zama ya rungumi cewa wannan abun haramun ne. Idan ya aikata ta hanyar da shi a wajensa ba haramun ba ne. Za a kawo wajen iska da ake samu waɗanda ake cusa musu a wata aƙidarsu ta haƙiƙa. Cewa akwai waɗansu ta'addancin da ba laifi ba ne. Ko kwanan nan ba ku ga ana ta yayatawa ba a wani gari, cewa an samu wasu magidanta suna aran mata, aran matansu a junansu. Ga shi nan a social media ana ta yawo da shi abun kunya. Kuma wai sai suke cewa a makaranta suka koya, wai madrasatul shababul menene. To irin wannan ka je ka iya samun wani aldiga da an dubulbula masa hankalinsa, an dora shi akan wata aqida, sai ya zama yana da wata fahimta da sunan addini ta halaccin wata aika irin wannan. Haka za ka samu irin wa'innan malaman haƙiƙa za su tara almajirai suna ce musu, komai ku aikata babu laifi, shehu ya yafe, in ba sata ba ne, in ban da shan sigari. Abun kunya ne almajirin shehu ya sha sigari, amma in ba wannan ba, if'alu i'malu ma shi'tu. To wanda aka wautar da ƙwaƙwalwarsa, aka je aka ƙidahumantar da tunaninsa, aka ɗora shi akan irin wannan lissafi, ya zama shi tsakani da Allah shi ya ɗauka wannan abin da yake daidai ne, saboda yadda da yayi da shehu ya kai shehu ya halatta masa komai. Kaga wannan duk cikin jahilci ne. To ya je yana aikata abin ba yana jin cewa yana aikata haram ba, shi yana jin cewa kan daidai yake. Kamar wanda yake da aqida Shi'a ya gamsu da auren muta'a, yaje shi ya auren muta'a, aka kama shi da ƴar mutane, yace muta'a yake na sati uku. Kaga mu a wajen mu zunace, amma shi a wajen yana da wata fahimta ta taɓaɓɓu. To kaga irin wannan yana da shubha irin tasa. Ko aka samu masu auren shigar ba auren sigari ba, auren shiga ba ni gishiri in ba kamanda, suka yi canjin ƴaƴa ko canjin ƙanne. Wannan ya ga ƙanwar wannan ta kai, yace kai wannan fa, yace a ƙanwa ta ce ko za mu yi kakara, yace shi ma yana da ƙanwa fa. Sai suka daidaita suka yi kakara, kowa ya ɗauka kawai, suka je. To shikenan, ai ba sai an yi sadaki ba sai an yi laifi ba, ka je da abin da yake wajenka, ni ma in je da abin da yake wajena. Suka je aka same su da wannan aika, aka kama su aka dafe su. Ire-iren waɗannan ɓarna na al'ankihatul fasida duka suna daga cikin abin da za a yi la'akari da shi wajen tsayar da haddi wa mutum. To ya zama mukallafi, ya zama yana da masaniya ba jahili ba, kuma ya rungumi haramcin ba shi da wata shubha ko tawili. An gane ko? Amma lokaci ya ƙure, ƙarin bayani akan wannan ba zai samu ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka yi na daidai, abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana baki ɗaya. صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وانا ينا تشوا دفاتان كانا cikin koshin lafiya alhamdulillah yace yana son ai masa takaitaccen bayani gwada masa yadda ake shafar kai da kunnuwa da kuma shekarwa da facewa. To shekarwa da facewa tunda su ake farawa ana yin su ne sau uku da ɗiba uku, sau uku da ɗiba uku, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, idan ya ɗebi ruwa zai guntsa da bakinsa mai albarka ya jijjiga ya furzar, wanda wannan shine kurkurar baki. Sauran abin da ya rage shi zai shaka a hanci ya face, sai ya sake ɗebowa ya maimaita irin haka, ya kurkura ya furzar ya sheka sauran ya face, ya sake ɗebowa na uku, ya kurkura ya furzar ya sheka sauran ya face, shi kenan. Haka ne ya tabbata a sunna. Ba a samu cewa Annabi sallama yana raba kurkurar baki da shakar hanci ba, ma'ana ɗiba ruwan kurkura daban, ɗiba shakar hanci daban. A'a, ruwan da ya kurkuri baki da shi sauran ne yake shakar hanci da shi bayan ya furzar da ainihin wato abin da yake bakinsa. Sannan dangane da shafar kai da kunnuwa, shi ma kai da kunnuwa ɗiba ɗaya ake musu. Bai zo ba a sunna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana raba shafar kai da shafar kunne. Ya zo ma a hadisi ingantacce, al-udhunani min ar-ra'si, kunnuwa guda biyu suna daga kai. Daka idan ya ɗebo ruwa a hannayensa masu albarka, idan ya fatsi, domin shafar kai ba wanke kai bane ba, so in ya fatse ruwan sai ya hada hannayen nasa guda biyu a kansa, hannun dama yana tsagin kansa na dama, hannun hagu yana tsagin kansa na hagu, sai su tafi gaba ɗaya su biyu, sai ya kai su har zuwa ƙeya, sai ya sake dawo da su a tare. Yana farawa daga farkon matsalar gashi na goshi, sai ya ƙare kuma a ainihin ƙarshen matsalar gashi na ƙeya wuya kenan. To wannan haka ne yake yi sallallahu alaihi wasallama. Idan mutum ya yi haka, to ya yi shafar kai, ko da kuwa wani ɓangare na kansa bai samu taɓawa ba, kamar gefen kunnuwa ko gefen fiska, ko da bai samu dama taɓa wannan wajen ba, duk wanda ya haɗa hannayensa biyu irin yadda na yi bayani, ya tafi da su ya dawo da su, to babu ko shakka ya shafi kashi uku bisa huɗu na kansa. To idan har ya shafi kashi uku bisa huɗu na kansa, to ya yi shafar kai na sunna. To idan ya gama shafar kai kuma, to sai ya shafa kunnuwansa da sauran danshin shafar kai. Abin da muka samu a littafinmu na Malikiya, watajdidul ma'i 'alal udhuni, ko watajdidul ma'i lahuma, da sabunta musu ɗiban ruwa. To ko a Malikiyar ma aka ce mustahabbi ne, baya cikin ko sunnoni, mustahabbi ne. To bai tabbata ma a sunna ba cewa ana sabunta musu ruwa, danshin da ka shafa kai da shi kake shafa kunnuwa. Allahu ta'ala a'lam. Littafin da muke karantawa Akhta'ul Musallin a masallacin Juma'a na Mutsango, wanda yake da alaka da kurakuran da ake tafkawa a sallah, wanda ya hada tun daga tsarki har zuwa alwala har zuwa ita kanta sallar, wanda har yanzu muna nan muna fama muna yi, yanzu ne ma muke karatu akan abin da ya shafi sujjada da zama. Wannan littafin, wannan karatun ana sa shi a gidan rediyo, ina tsammanin karfe 4 na yamma ake saka wannan karatun, da rabi ko 4 da rabi na yamma kullun ne, Asabar da yaushe, da Talata, ana sawa asabat hudu da rabi ana sawa talata hudu da rabi a sati sau biyu da yawa suna bin wannan karatu yana da kyau ku rika samun lokaci ko ku ko iyalanku a je ƙara samun masu sauraro so duk karatun da aka saka in ya wuce ya riga ya wuce an riga an saka shi sai dai a saka wani kuma na gaba kuma wannan karatun ba ma wuce shi kullum muna cikin bukatarsa kullum muna cikin bukatarsa kullum muna cikin bukatarsa Allah ya taimake mu wanda yayi hukunci a annabi Yusufa alayhi salam da matar sarki mijinta ne ko wane ne yana neman addu'a kuma iyayensa da sauran yan uwa to Allah ya biya maka bukata ya biya iyayenka bukata ya biya mana bukata baki daya ya shiga cikin lamuran mu ya sauƙaƙe mana abin da yake mana wahala to me za ka yi da shi in ka ji wane ne ya yi hukunci abin da alqur'ani mai girma ya ce menene wattabaqa al-baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal babi qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adhabun alim qala hiya rawadatni 'an nafsi wa shahida shahidun min ahliha shi alqur'ani ya gwada maka cewa ta biyo yusufa akan hanya sun yi kicibus da mijinta da suka yi kicibus da mijinta sai ta hau wato kullu sharri a wannan lokacin to gashi nan sai ka san yadda zaka yi da shi domin ya bude ni ya neme ni yana bibiya ta zai barbare ni dan haka yanzu kai da shi wannan shine abin da ta ga yawa mijin shine wa alfa ya sayyida haladal ba sai ga ainihin wato mai gidan a bakin kofa sai ta faɗa abin da ta faɗa to sai annabi Yusuf yayi kokarin kwatan kansa yake a ita ce fa ta neme ni to sai Allah yake wa shahida shahidun min ahliha sai wani mai ba da sheda ya ba da sheda daga cikin iyalanta alqur'ani bai ce babanta ba bai ce bakkwanta ba bai ce kawunta ba ya ce dai wani mai ba da sheda cikin iyalanta to abinda malamai suke gaya mana shine duk wanda alqur'ani yayi isharar zuwa gare shi sai kuma bai ambaci sunansa ba to abinda ake bukata ka dau ilimin da ke wajen inda sunansa da sanin wane ne zai maka amfani alqur'ani ba zai koye ba domin Allah baya rufe abu mai amfani sannan rashin sanin sa kuma cewa baka sani ba zai zama jahilci ba baya cikin jahilci to haka alqur'ani yace malaman tafsiri sun yi ta kokarin bayani wane ne wane amma duk irin wannan wani abu ne da babu bukatar sa idan tafiya ta kama yaya zan yi na hada sallar azhar da al'asr zan hada su ne a lokacin da azhar take shirin fita ko kuma sai lokacin la'asar ya shiga shin yaya zan yi ko yaya ma za ka yi ba wata matsala wannan a ciki ko yaya ma ka yi ɗaya ne in ka ga dama da zaran azhar ta shiga ka yi su gaba ɗaya in ka ga dama sai azhar ta raba ka yi su gaba ɗaya in ka ga dama sai azhar ta ƙare ka yi su gaba ɗaya in ka ga dama sai la'asar ta shiga ka yi su gaba ɗaya menene a ciki jam'u taqdim shine yin jam'in a lokacin sallar farko lokacin azhar jam'u ta'khir shine yin jam'in a lokacin sallar ƙarshe wato lokacin la'asar kenan akwai jam'u suri da malikiya suke magana shine jam'i mai kama da jam'i amma a haƙiƙa sura ce ta jam'i amma a haƙiƙa ba jam'i ba shine jam'u suri shine lokacin da zaka tashi yin azhar a ƙarshen lokacin ta sai ka ƙare ta lokacin la'asar ya shiga in ka sallame sai kai la'asar a farkon lokacin ta mai kallon ka zai ga kai jam'i amma a lissafi a shari'a kai azhar da azhar ne kai la'asar da la'asar shi yasa sai zama jam'i a sura amma ba a haƙiƙa ba sai suke ce masa jam'u suri, kama wannan takallufi ne. Takallufi yanzu waye ma zai iya sanin yayi azhar a ƙarshen lokacinta ta yanda yana idatul asr tayi. Muna da ƙwarewar lokaci yanzu haka, to ka gani kawai kai jami'i ko jami'u takaddim ko jami'u ta'khir kowanne kai kawai dai malaman su kawai har yanzu sukan fifita mutum yayi gurgurdan maslaha, maslahar tafiya. Wannan zai kama hanya ya fara tafiya, zai tafi Abuja ya tashi karfe 11, karfe 12 da rabi ko ɗaya saura ta masa audil ya tsaya wa zai yi sallah. Kaba akwai rashin fikihu anan, akwai rashin wayewa. Kai da ka nufi Abuja ka tsaya 12 yin azhar audil saboda baka san tafiyar da ke gabanka ba. Da haka maslaha da hikima ta hukunta cewa ka tura tafiyar ta gaba, ka ci ƙarfin tafiyar, ka je mana ko Kaduna sai kai sallolinka, ko ka raba ka yi azariya, Allah ya sauke ka lafiya. An gane ko? Yawwa. To ya danganta da yanayin yadda mutum ya samu kansa. Maslaha tana iya hukunta yin sallar da farko, tana iya hukunta kuma a yi jinkiri sai daga ƙarshe. In kun kula a Arafa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar azhar sai ya yi la'asar da azhar ɗin. Lokacin da rana ta karkata, azhar ta yi. Lokacin ya yi azhar raka'a biyu, aka yi sallama ya tashi ya yi la'asar a nan take. Saboda me? Saboda za a shiga addu'a ta tsayuwar Arafa. In an shiga wannan addu'a kuma za a so har rana ta fadi ana abu ɗaya. Kaga ba magana a tsaya yin la'asar. Kaga maslaha ta sa aka yi la'asar tun lokacin azhar. Amma da aka gama addu'a rana ta fadi, magariba ta yi, to lokacin kuma aikin da yake gaban alhazai shine a kama hanya a tafi Muzdalifa. A tafi Muzdalifa. Arafa ta ƙare. Tunda Arafa ta ƙare, yanzu ba za a ce ba a tsaya a yi magariba a Arafa. In an yi magariba sannan a kama hanya. A'a, a kama hanya a tafi Muzdalifa. Can ai idan an je kwanciya za a yi. To sanda aka isa isha ta yi, to sai a haɗa da magaribar sai a yi. Yanzu a shagala lokacin magaribar, a shagala da yin tafiya zuwa Muzdalifa. Kuma wannan hikimar, wanda ya saba zuwa aikin hajji zai ga wannan hikimar a fili. Ta yanda magaribar ma idan baka yi tamba ma daga faɗuwar rana an kama hanya za a fita, idan kai garaje a hakan ma sai ka ga isa Muzdalifan ya zama jan aiki. In banda yanzu da aka samu sauye-sauye, aka samu hanyoyi sun wadata, da motocin ma ba irin na da ba, a irin da da ake samun cinkoso, in kuka garaje sai dai ku sauka a hanya ku yi ta sallolin ma, in ba haka ba sai a zuba ta muku a hanya. Ƙarshe sai dai a sauka a kama hanya a yi ta tafiya da ƙafa, saboda a samu Muzdalifan kar gari ya waye ana hanya, saboda yanayin cinkoso da yanayin abin. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sunnanta a bar magariba a kama hanya a yi maza-maza a tafi zuwa aiki na gaba. Idan an je Muzdalifa a haɗa magariba da isha. So maslaha ce take sa a gabatar da sallah, maslaha ce take sa a jinkirtar da sallah. Allahu ta'ala a'lam. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.